clamer l'égalité des sexes et la parité dans les responsabilités.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin shirinmu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da cikin sa za a ji makomar ilimi a tarayyar Najeriya sakamakon matsalar sace-sacen ɗalibai a makarantu da ke cigaba da yin kamari. Har yanzu dai a tarayyar Najeriya za a ji cewa sarakan gargajiya sun kai kukansu a majalisar dattawa na nema a mayar musu da ikon da kundin tsarin mulkin kasar ya tanada musu. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma za mu farawa ne da sauraron labarun duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Mahukunta Myanmar sun tsaiwata dokar taɓaci a wasu yankuna na babban birnin Yangon jiya Litinin ɗin a daidai lokacin da aka samu rahotannin ƙarin masu zanga-zangar da jami'an tsaro suka kashe. Ƙungiyar masu bada shawara ga ƙungiyar fursunonin siyasa wacce ke bin diddigin rikicin ta ce akalla mutane 20 ne aka kashe jiya Litinin a cikin harbe-harbe da jami'an tsaro suka yi. Jiya Litinin, babban magatakardan Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya bayyana takaicin karuwar tashin hankali a Myanmar a hannun sojojin kasar a cewar kakakinsa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da shugaban Pentagon Lloyd Austin sun sauka a Tokyo a ranar Litinin don tattaunawa da ƙawayen yankin don sake tabbatar da ƙawancen ƙasashen yankin tekun Pacific a yayin da ƙasar Sin ke ƙara nuna ƙarfinta da Koriya ta Arewa kuma ta yi shiru. Manyan jami'an diplomasiya da na tsaro na Washington sun fara ziyarar kwanaki hudu a yankin, wanda kuma zai kai su Seoul, ziyarar su ta farko a kasashen ƙetare a matsayin wakilan gwamnatin Biden. Blinken da Austin za su gudanar da abin da ake yi wa lakabi da biyu a ƙara da biyu, ganawa tsakanin shugabannin harkokin kasashen ƙetare da na tsaro da takwarorinsu na Japan, ministan harkokin waje Toshimitsu Motegi da ministan tsaro Nobuo Kishi. Ranar Talata kafin su tashi zuwa Seoul ranar Laraba. Masu sauraro, kada a manta, labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu garin kasashen Turai sun dakatar da amfani da maganin allurar rigakafin coronavirus na AstraZeneca, suna nuna damuwa game da daskarewar jini duk da babu wata hujja da ta nuna cewa allurar tana haifar da daskarewar. Bisa ga cewar shafin yanar gizon AstraZeneca, an samu rahotanni 37 na daskarewar jini daga cikin mutane sama da miliyan 17 da aka yi wa rigakafin a tarayyar Turai da Burtaniya. Kamfanin da hukumar lafiya ta duniya sun ce babu wata hujja cewa allurar na haifar da daskarewar jini. Burtaniya, wacce ta fi yin amfani da allurar, har yanzu tana goyon bayan allurar rigakafin. A cikin kwanaki 10 masu zuwa, Amurka za ta cimma abinda shugaba Joe Biden ya bayyana a matsayin manya-manyan manufofi biyu: yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin coronavirus da kuma hannunta mutane miliyan 100 da cek ɗin kuɗi. Waɗannan kuɗaɗen suna daga cikin kuɗaɗen da aka fitar daga dala biliyan 1.9 na tallafin coronavirus da shugaban na Amurka ya sanya hannu kan duka a makon da ya gabata. An fara abin da gwamnatin suke inganta rangadin jaddada cewa taimako ya zo jiya Litinin. Waɗanda suke rangadin sun hada da shugaban ƙasa da wasu, ciki har da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris, da za su ziyarci jihohi da dama da za a fara wannan makon don yayata fa'idodin shirin. An shirya ziyarar gangami ne da nufin nunawa masu jefa kuri'a yadda tallafin da dukkan majalisun biyu suka amince da shi, duk da adawar 'yan Republican, za ta iya taimaka musu. 'Yan majalisar Republican sun nuna adawa da yawan kudin tallafin da ke yarjejeniya, suna masu cewa wasu kudaden ba su da alaka da kawo ƙarshen cutar coronavirus a Amurka. Dubban yara da ba sa tare da iyayensu da suka tsallaka kan iyakar Mexico zuwa Amurka sun hanzarta sake rura wutar muhawara kan batun bakin haure a Washington, inda 'yan jam'iyyar Republican da Democrats ke samun saɓani kan wanda ke da laifi, abinda ɓangarorin biyu suka bayyana a matsayin tashin hankali. Shugaban marasa rinjaye a majalisar Kevin McCarthy ya jagoranci wasu gungun ƴan majalisar dokoki na jam'iyyar zuwa iyakar ranar Litinin don yin Allah wade da manufofin shugaban jam'iyyar Democrat Joe Biden da McCarthy yace sun bude kan iyakar domin bada damar kwararowar bakin haure. Gwamnatin Biden ta bayyana kwararar kimanin kananan yara 30,000 da ba su da rakiya a cikin watan Fabrairu kadai a matsayin kalubale a maimakon bayyana lamarin a matsayin tashin hankali. A ƙarshen mako, ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta ce a cikin kwanaki 90 masu zuwa, hukumar bada agajin gaggawa ta tarayya za ta taimaka wajen tantance aiwatar dumbin kananan yaran bakin haure da suka kwararo Amurka a tare da iyayensu ba.
Kuma da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda ƴan kwanakin nan matsalar sace-sacen ɗalibai a makarantun ƙasar ta zama ruwan dare ga duniya. To ko meke illar yin haka kan makomar ilimi a ƙasar? Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina.
Ranar 4 ga watan Afrilun shekara ta 2014 ne ƙungiyar Boko Haram ta kaddamar da sace ɗaliban makarantu a Najeriya, inda ta sace ɗalibai 276 daga makarantar sakandaren gwamnati da ke Chibok a jihar Borno. Bugu da ƙari, a ranar 19 ga watan Fabrairun shekara ta 2018, mayakan na Boko Haram sun kuma sace ƙarin wasu ɗalibai guda 110 daga makarantar sakandaren 'yan mata ta gwamnati da ke jihar Yobe a garin Dapchi. Suma 'yan bindiga daɗi sun yi koyi da wannan aika-aika irin na 'yan Boko Haram, inda suka fara kaddamar da sace ɗalibai a makarantar sakandaren gwamnati da ke jihar Katsina, kafin daga bisani su afka jihar Neja, sannan suka kuma gangara jihar Kaduna. Yanzu dai satar ɗalibai na neman zama ruwan dare a Najeriya. To ko menene tasirin satar ɗalibai a fannin ilimi a ƙasar? Kabiru Saidu Dakata shi ne babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma a kan shugabanci na gari.
Alƙaluma da suke nuna yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya dama sun fi yawa a arewacin Najeriya. In ka duba a baya 2018, kididdiga ta irin su UNICEF da sauransu za su gaya maka cewa yara miliyan 13 zuwa ko miliyan 14 ne a Najeriya ba sa zuwa makaranta, amma jihohin da aka fi samun yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta za ka ga arewacin Najeriya suke. Sai aka waye gari da wannan magana ta ɗiban yara daga makarantu, wanda magana ta gaskiya wannan zai mai da ilimi baya a yankin arewacin Najeriya, domin wasu daga cikin iyayen da ake hira da su yayin da duk irin wannan abu ya faru sai ka ga suna nuna shakkun cewa ba za su bar yaransu su koma makarantu ba, domin ba su san me zai kuma jezu ba. Dama wannan karatu a yankunan karkara ba a fiye bashi muhimmanci ba, har gobe ana musu bayar da kai akan su rinka barin yaran su musamman mata suna zuwa makaranta. So kuma a yankunan karkara ne aka fi samun irin waɗannan matsaloli da ake zuwa ana balle makarantu ana sace yara. So kaga in ba an tashi tsaye ba an dakile wannan al'amari, mutane za su fidda tsammani cewa gwamnati za ta iya kare su, wannan dalilin zai sa ƴansu su daina zuwa makaranta. So zai mai da ilimi koma baya waɗancan alƙaluma da suke fitowa da za su nuna maka cewa a duniya Najeriya ita ce ƙasar da yara da yawa ba su zuwa makaranta, ita ce ƙasa ta farko, kuma idan ka zo Najeriya za ka ga cewa arewacin Najeriya ne ake da jihohin da suke kan gaba.
Ko a jiya da safe sai da 'yan bindiga daɗin suka yi awun gaba da wasu ɗalibai da malaman wata makarantar primary a birnin Gwarin jihar Kaduna. Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu kwararre ne akan sha'anin tsaro.
Lalle wannan abin tashin hankali ne, abin kawo rudani ne, abin da ke faruwa na satan dalibai da kuma yin garkuwa da su. Yana nuna cewa shirin gwamnati na dakile waɗannan abubuwan da ke faruwa gaskiya bai yi tasiri ko kadan. Don abin da wannan ya nuna shine abin karuwa yake dade yi ba raguwa ba. Kuma su 'yan ta'addan nan yanzu sun maida abin suna daukan abin da ake kira soft target. Ana daukan mutane ne da aka san ba su da wani kariya kuma suna zaune ne haka ba zato ba tsammani. So don haka suna fitowa duk inda ba tsammani. Yanzu abin da ya nuna ya shigo cikin gari har cikin nan Kaduna. Kaduna kuma gashi nan an yi shi ne a wani wuri da yake kewaye da sojoji da kuma wasu da mazaunin sojoji da yawa. Wannan abin tsoro ne, abin kuma takaici ne. Na ya nuna gwamnati gaskiya ba ta da wani tsari a ƙasa na fuskantar wannan abin bundum-bundum kawai ake aleka nan aleka can abin ba daɗi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu muna a tarayyar Najeriya, inda sarakan gargajiyar ƙasar suka kai kukansu a majalisar dattawa na neman a mayar musu da ikon da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada musu domin su taimaka wajen wada kan al'umma a harkokin tsaro da kuma taɓarɓarewa zaman lafiya. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da ɗaya daga cikin mambobin kwamitin sabunta kundin tsarin mulkin ƙasa, Sanata Yusuf Abubakar Yusuf, ya ce saboda mahimmancin haɗin kan 'yan ƙasa za a yi ƙoƙarin mayar musu da ikonsu. Ga dai yadda hira tasu ta kasance.
Dama wayannan korafe-korafen tun ba yau ba ake jin su. Na ɗaya dai tun 1976 aka rage o aka cire sarakuna daga cikin gabatar da koko tafiyar da gwamnati. Tun da aka cire su kuma ni a gani na a ra'ayi da nake da shi shine kawo ya ƙara taɓarɓarewa rashin tsaro a ƙasar nan. To amma ni a gani na korafe-korafen nasu daidai ne, ya kamata a dawo da su daga cikin kundin tsarin Najeriya inda za a ba su abin da aikin da za su yi kamar yadda suke da.
Me yasa aka cire su a kundin tsarin mulkin ƙasar dama?
To wannan kuma lokacin soja ba abin da soja ba sa yi. Wasu sun fahimci aikin gargajiya, wasu ba su fahimci haka ba. To sun zo da nasu tsari, suna gani kamar su sarakunan nan za su hana su aikin da ya kamata su yi. Shi yasa suka rage musu wannan ƙarfin su, suka mayar da su ƙarƙashin local governments.
Da can me suke yi kafin a cire su?
Da can har zuwa yanzu ai suna muhimmin rawa ma da suke yi. Ai su ne shugabannin gargajiya, kuma su ne shugabannin masarauta da suke wajen. Misali idan bako ya zo cikin gari ya yi gidan sarauta za shi, daga can kuma sai a kai shi wanda yake kula da irin mutanen su. Shi yasa a garuruwan da muke za a ji sarkin Hausawa, sarkin Fulani, sarkin Kanuri, sarkin Nufe, sarkin Yarabawa, sarkin Yamurai da sauransu. Don haka idan mutum ya zo shi Inyamurai ne sai a ce to a kai shi wajen sarkin Inyamurai, in ba Yarabe ne a kai shi wajen sarkin Yarabawa, in ba Hausa ne a kai shi wajen sarkin Hausawa. Don su ne za su fahimce su, su ne za su nemi inda suka fito a ba su inda za su zanna. Amma ba kamar yanzu an bar komai kara zube ba, kowa ya shiga cikin gari ya yi abin da yake so, ba zai je ma gidan sarki ba. To ba a san ma mutanen da suke shiga gari suke fita gari ba, ba san da me suka zo ba, ba san da me suka shigo ba, ba san me ya kawo su ba, ba san aikin da suka zo yi ba. To irin waɗannan abubuwa su waɗannan gidan gargajiya na sarauta suke tare mana irin waɗannan abubuwa. Ni a gani na ya kamata a ba su abin da za su yi kamar yadda suke da, har ma a ƙara musu.
To karfa shafa, muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan Ocean Murya Amurka da ke birnin Yamai. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma.
'Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha haƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne. Mai wannan lananne ne, ba ma su siya azar maula ba, makiya yanci dillalai ba. Da idan ba su tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani kan.
Masu sarare, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Daga faruwar wannan al'amarin mai ashana ba ya ƙara kuɗi, saboda wannan mu ƙari ba ya jawo alhairi ga talakan ƙasa, kuma ba a ɗaukan matakin hana abubuwa su hauhawa.
Dan jari hujjar Najeriya, inda za a ba shi dama ma har ta zai yi numfashin ma sai kasaya.
Suna saka maganar ne ta zamanto 'yan Najeriya sun fara tattaunata su gaya martanin jama'a.
Za mu yi mamaki a ce daga ɓangaren gwamnati ita kadai ta zo ta ƙara wannan kuɗi, yayin da kuma ba a gama tattaunawa a wancan kwamiti da ita kanta gwamnatin ita ce ta kafa ba.
Masu sarare, lokacin 'yan Najeriya a kan yunkurin ƙarin farashin man fetur daga naira 65 zuwa 212 da gwamnatin ƙasar ta sanar, ko da yake daga bisani ta dakatar, shi ne batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai mai da hankali a kai.
Ina barci da jama'a da Allah wa da rahmai ta dota, da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashinta, har kan ba ya zan kurra. daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tare
madalla. Masarare a makon jiya ne hukumar kayyade farashin albarkacin mai a Najeriya wato PPPRA a takaice ta sanar da ƙarin farashin man fetur a ƙasar daga naira 65 zuwa 212, lamarin da ya haifar da rudani da kuma martani mai zafi daga 'yan Najeriya musamman a kafofin labaru na zamani. To amma sa'o'i kalilan bayan fitar da sanarwar ƙarin, sai kamfanin mai na ƙasar wato NNPC ya fitar da wata sabuwar sanarwa inda ya musanta wancan batun ƙari da hukumar PPPRA mai kayyade farashin albarkatun mai ta fitar. Yana mai cewa zancen bashi da tushe, kuma farashin litar man fetur a Najeriya yana nan daram akan naira 165. Sai dai duk da haka yanzu abin da ke damun 'yan Najeriya akan wannan batu shine
daga faruwar wannan al'amarin ne a shana ba ya ƙara kuɗi, to daga wannan mu ƙari ba ya jawo alhairi ga talakan ƙasa. Kullum aka ce za a yi shi din nan, to kuma ba a ɗaukan matakin hana abubuwa su hauhawa. Tunda yanzu talaka zai fita ba ma mu da muke sufuri akan titi muke karɓar naira 50 naira 30 ba, mai dako ma fita yake da bai samu kuma dakon ba. Saboda hakan nan gwamnati ma ta ambata wannan al'amari, gaskiya baya mara daɗi a mu na ƙasan ƙasa.
Amma ita janye ta ce ba haka bane.
Ito ai duk da janyewar da ta yi, ai janyewar kusan ba ta yi amfani ba, domin mutanen da suka hau kan wancan tudu ba su sauka ba, suna nan akan bakansu, komai sun kara masa kuɗi, sun kara tsawwalawa na ƙasan ƙasa. Kuma duk sanda za a zo ɗin nan a ce za a taimaki talakawa, za a inganta rayuwarsu, za a ba su kaza kaza, ka rasa komai ba a yi, sai dai kullum a geta su ɗora kan talaka. Kuma a zo a ce haraji, to wanda bai samu abincin da zai ci ba shine kuma za ka yi masa nasa haraji? Talaka ba shi da tawaye akan yadda haraji, amma talaka kuma ba shi da abincin da zai ci, zai sayar da harajin. Yanzu gashi nan daga nan sai ka saba daga nan har cikin sabon gari, wanda zai baka naira 50 ka dauke shi ba ka ba, ka je ka sai mai mai muguwar tsada ka dawo, gashi abin hawan kansa ba naka bane, wani ne ya baka domin ka nemi abincin da zaka ci, shi ma kuma ka bashi balas ya ƙara samun wani abin da zai samu. To duk babu, mutane sun koma, kowa ya koma ya wurjanja, duk kudin ya tafi a mai. Kai dai da mai kebur ma ya ƙara maku, baka nake ma da zai daura ma kebur kasi abin naira 50 sai ka bashi naira 80 ko 90 sannan zai daura ma.
Malam Bashir ya kasai kenan, wani dan Najeriya mai sana'ar tuka babur mai kafa uku a birnin Kano. Baya ga matuƙa ababen hawa na haya, ƙungiyoyin gwagwarmayar mayar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya na tofa albarkacin bakinsu akan wannan batu. Comrade Abdulrazak Alkali shine daraktan kungiyar Organization for Community Civic Engagement.
Suna saka maganan ne ta zamanto 'yan Najeriya sun fara tattaunata su ga martanin jama'a. So wannan jama'a dole gaskiya su tashi tsaye a nuna gwamnati wannan bayanai ne da ya kamata a yi ƙarin man fetur a kai ba, domin ka kula da wahalhalu suka yi wa jama'a yawa ta fanni dama ga batutuwa na tsaro inda suke kara ta'azzara kullum, wato kuma a zo a ce za a yi ƙarin wannan kuɗin man fetur. Ba abu ne da ya dace ba, domin a yanayin da ake koda mai ya ƙara a duniya, Najeriya fa sai da man fetur take. So kuɗin da suke samu a man fetur wannan ranar ya kamata in ma da wani nauyi su cigaba da ɗauke 'yan Najeriya a irin wannan yanayi, har a fita daga wannan yanayi da ake ciki. To ya kamata su yi hattara, domin irin wannan yanayi ba shi da daɗi. Kada su kai jama'a makura ta bango, kaga yanzu motsi kaɗan na tafiye-tafiye duk sun zamanto da wahala. Bukukuwan tsaro jama'a ma suna garuruwansu, ɗalibai suna makaranta yadda ake zuwa a kama su, iyayensu suna fama kullum fafutukan yanzu a tattauna ma a samu wata matsaya kan batun tsaro. Yanzu kuma ga bukukuwan karin tsadar rayuwa ya dawo, kuma gwamnati har ila yau ta zo tana maganar man fetur. To za ka ga wallahi gaba ɗaya hankalin kowa a tashi yake.
To Allah ya kyauta
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da watan sunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta. Komai ba mai iya kushe ta, kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka. Koyawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka.
Masu rarrai a cikin watan Oktoban bara ne kungiyar kwadagon Najeriya wato NLC da gwamnatin kasar suka cimma yarjejeniyar naira 165 kudin litar mai, tare da kafa kwamitin masu ruwa da tsaki da nufin lalubo bakin zare. Kwamare Kabiru a domin jibir da ke zaman shugaban kungiyar NRC a Kano yayi karin bayani dangane da inda aka kwana akan wancan bacin kwanaci.
Kamar yadda 'yan Najeriya suka sani a baya kungiyar Kwadago ta shiga cikin wannan magana kuma aka kafa kwamiti na masu ruwa da tsaki wanda suke zama har izuwa yanzu kuma ba a fitar da wata matsaya ko kuma in ce rahoto na bai daya cewa ga matsayar da aka cimma ba. Amma a taro da aka yi na majalisar koli na kungiyar Kwadago, wakilan kungiyar Kwadago a wannan kwamiti sun zo sun yi bayani akan mataki da ake a yanzu kuma an ba su dama cewa su je su cigaba da tattaunawa har lokacin da za a kai karshen tattaunawa, sannan su zo su sanar da babban gida cewa ga halin da ake ciki. To har izuwa yanzu mu dai muna nan akan wannan batu kuma muna sauraron wannan rahoto na karshe, don haka za mu yi mamaki a ce daga bangaren gwamnati ita kadai ta zo ta kara wannan kuɗi yayin da kuma ba a gama tattaunawa a wancan kwamiti da ita kanta gwamnatin ita ce ta kafa ba. Don haka shugabanci na ƙasa na tabbatarwa da al'umma cewa yana nan a tsaye akan wannan matsala, kuma yayin da aka cimma matsaya akan wannan kwamiti za a sanar da al'ummar Najeriya da ma'aikata halin da ake ciki.
To amma tsohon mataimakin shugaban kungiyar NLC Kwamarin Isa Tijjani ya ce akwai wasu batutuwa da ya kamata a kula da su akan wannan al'amari.
Da farko dai abubuwa guda biyu ne ya kamata a yi la'akari da su a game da zancen ƙare-ƙaren farashin man nan da ake yi. Gaskiya ne PPRA ita ke da hurumin fitowa da jadawalin farashin mai a Najeriya, ba NNPC ba. Na biyu, wannan fa abubuwa da ake ciki farashi ne ake yi magana akan ana sayo kaya da dala daga waje, kuma dalar nan ta yi tashin goron zabi har yanzu ko numfasawa ba ta yi balle ma ta sauko ƙasa. Ya kamata shi shugaban ƙasa su tsaya su yi wannan magana, menene ne yake janyowa wannan dalar take wannan tsayar, kuma a zo a duba a gani wasu menene yake hana matatunmu aiki. Ne matatunmu za su iya yin aiki, kuma in sun yi an kare ƙashin doron bayar wannan duk shige da ake ciki matsawa. Ana son har ana da ƙarfin zuciyar ana da buƙatar a gyara wannan abun, ba zai yi wahala ba. Wayansu suna da sunan jari hujja da sunan kusaci da gwamnati, suna son su shaƙe mutane su hana su numfashi. Su a yau dan jari hujjar Najeriya inda za a bashi dama ma ai ta zai yi numfashin ba sai kasaya, amma za a kai lokacin da dole ƙarya za ta ƙare. Domin in dai farashin gangan danyen mai yana tashi a duniya ba yanda za a yi sai an sayi mai da tsada. Kai ni in an ce maka ma an zo an ce dan Najeriya ya sayi mai naira 500 falita ma ba abun mamaki bane.
Kwamaran Isa Tijjani kenan tsohon mataimakin shugaban kungiyar Kwadagon Najeriya NLC, kuma shine cikamakin shirin ɗan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
Yau ga wasan anku ke nukura don mun san an ce mun nasara.
Yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku cikin nasara, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
To madalla a gaida Mahmud. Yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin jaridun Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa kwamitin kula da ayyukan inganta rayuwar al'ummomin kasashen jisan Sahel ya gudanar da taro a birnin Yamai domin nazarin matsayar da aka cimma a taron shugabannin kasashen Sahel na watan jiya da ya gudana a N'Djamena. Jaridar ta ce makasudin wannan zama da shugaba Isu Muhammadu ya jagoranta shine sayar da magana guda a game da hanyoyin da za a bullowa bukatu na rayuwar jama'ar yankunan da suka yi fama da yaƙe-yaƙe, da nufin gabatar da waɗannan shawarwari a yayin taron jisan Sahel na watan Yunin da ke tafe, kamar yadda wakilin kwamitin Jimmy Adum ya bayyana. Jaridar L'Actualité na cewa rigingimin siyasa na ƙara yawaita a ƙasashen yammacin Afirka renon Faransa, inda zaɓuɓɓuka ke ci gaba da haddasa takun saka a tsakanin 'yan adawa da masu mulki. Jaridar ta ce daga farkon shekarar 2021 kawo yau, dangantaka ta matuƙar taɓarɓare a tsakanin ɓangarorin siyasa a ƙasashen Senegal, Chad, Niger da Jamhuriyar Benin, inda gwamnatoci ke amfani da ƙarfin mulki don gasawa 'yan hamayya aya a hannu. lamarin da ake dora alhakin faruwarsa a wuyan kasar Faransa saboda yadda take katsalandan a sha'anin siyasar kasashen da ta yi wa mulkin mallaka. Jaridar Lanketer ta ce hankalin 'yan Nijar ya karkata wajen kotun tsarin mulkin kasa bayan da dan takarar jam'iyyar RDL canji ta 'yan hamayya ya shigar da kara a bisa zargin an tabka magudi a zaben 21 ga watan Fabrairu. Jaridar ta ce Muhammad Usman wanda ya yi kirarin ya yi nasara da kashi 50.3 daga cikin 100 na bukatar a soke sakamakon yankunan da ya ce an yi ba daidai ba. A yayin da hukumar zaɓe ta ayyana Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya lashe zaɓe da kashi 55.75 daga cikin 100. Mun rufe sharhin da jaridar L'Eclosion wacce ta bayyana cewa sojan ruwan Pakistan sun rako wani tallafin kayan abincin da ƙasar ta aiko wa jamhuriyar Nijar ta hanyar tashar jirgin ruwan Kwatano wanda ke kunshe da ton 1000 na shinkafa a matsayin wata gudunmuwar da ya kamata a rarraba wa talakawan da ke cikin halin bukata. Jaridar ta ce la'akari da yadda aka karkata akalar ton 5,000 na shinkafa daga cikin 15,000 din da kasar Pakistan ta aiko wa Nijar a 2016 ne yasa hukumomin kasar suka umarci sojan ruwansu su rako kayan tallafin na wannan karan wanda kuma suka damka wa jami'an Nijar akan idan shaidu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla gaida Sule, zamu kammala ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Ranar 20 ga watan Agusta na shekarar 2020, Alexei Navalny, dan gwagwarmayar yaki da rashawa a Rasha, mai sukar shugaban Rasha kuma Vladimir Putin, ya fara rashin lafiya mai tsanani a cikin wani jirgin sama a kasar. Yayin da ya murmure a wani asibiti a Jamus, gwaje-gwajen da aka yi masa a Jamus din da Faransa da Sweden da kuma wanda hukumar haramta makaman guba ta yi sun nuna cewa guba nau'in Novichok aka sanya wa Navalny a lokacin da ya warke a watan Janairu na shekarar 2021. Ya koma Rasha inda nan take aka kama shi, aka hukunta shi, aka kuma yanke mashi hukunci zuwa gidan yari tsawon shekara 2 da wata 8 saboda saba ka'idar sakin wuri da aka yi masa sakamakon wani hukuncin siyasa da aka yanke masa a shekarar 2014. Ranar 2 ga watan Maris, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fidda wata sanarwa mai cewa Sakatare Blinken da ke da kwarin gwiwar cewa gwamnatin Rasha ta yi amfani da makamun guba a kan ɗan ƙasarta, abinda ya sabawa wata yarjejeniyar makamun guba. Don mai da martani, Amurka tare da tarayyar Turai wato EU za su sanya takunkumi a kan Rasha. Amurka ta haɗe da tarayyar Turai wajen yin Allah wadai da kuma mai da martani kan makaman gubar da Rasha ta yi amfani da su wajen yunkurin hallaka ɗan adawar Rasha Alexei Navalny a watan Agusta da kuma kulle shi da aka yi daga baya a watan Janairun shekarar 2021. A cewar Sakatare Blinken a wata sanarwa, mun fahimci damuwar EU akan mulkin kama karyar Rasha da ke ƙara muni, kuma muna maraba da ƙoƙarin EU na sanya takunkumi akan Rasha a ƙarƙashin sabbin hukumomin kare haƙƙoƙin bil'adama na ƙungiyar. Ma'aikatar tsaron Amurka na faɗaɗa takunkumin da ta sanya kan Rasha da farko bayan harin gubar Novichok da ƙasar ta kai kan Sergei Skripal a Birtaniya. Haka kuma Baitul Malin Amurka da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar na sanya takunkumi kan 'yan Rasha da kamfanoni da yawa da ke da alaƙa da shirin makaman gubar Rasha da ɓangarorin tsaro da kuma na leƙen asiri. Za a sanya Rasha a jerin sunayen ƙasashe da aka hana kai musu kaya da ayyukan tsaro. Gwamnatin Amurka ta yi amfani da ikonta don isar da saƙon cewa yadda Rasha ta yi amfani da makaman guba da kuma saba haƙoƙin bil'adama na da mummunan sakamako. Amfani da duk wani makaman guba ba za a amince da shi ba, kuma ya saba wa tsarin ƙasa da ƙasa, a cewar Sakatare Blinken. Amurka ta sha bayyana farmakin da ake kaiwa kan Mr. Navalny a dokaci a matsayin siyasa, wani batu da abokan hulɗarmu na G7 da kuma kotun haƙoƙin bil'adama ta Turai suka yarda da shi. Muna jaddada kiranmu ga Rasha da ta saki Navalny ba tare da ɓata lokaci ba, kuma ba tare da wani sharaɗi ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.